أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة ربا bakwai ga watan Ramadan hijira na da shekara 436 daidai da 24 ga watan 6 shekara ta 2015. Yau ne za mu shiga karatun suratul a'raf insha Allah ta'ala. Wannan karatu yana dauke da bayani akan wajibcin biyayya ga manzon Allah kafin zuwan kitabi. Wajibi ne a yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya kafin zuwan kitabi. Alif lam mim fa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim fa.
ألف لام ميم صاد. ودنا حروف المفتحة بها بعض صور القرآن. أنا أبود وسور القرآن يسوع. Kamar a ce alif lam mim, alif lam ra hamim. A wannan sura Allah madaukaki ya fara da alif lam mim sad, ana kiransu al-hurufun muqatta'a. Mun gabatar da bayani akan sa a baya. Amma a takaice akwai maganar da ta zo a cikin fatawar Lajnatid Da'ima, mujallad na shafi na 144. Cewa fihi ara'un lil ulama, an samu saɓanin fahimtar malamai game da waɗannan harufa waɗanda suke zuwa a farkon wasu surori waɗanda ake kiransu al-hurufun muqatta'a. Warrajihu annaha zukirat hadhihi al-huruf wallahu a'lam fi awwali suwar allati zukirat fiha. Abinda yasa aka kawo waɗannan harufa a farkon wasu surori, wato duk inda ka ga irin waɗannan harufa Allah ya faɗe su a farkon wata sura, fahimta mafi inganci ita ce dukirat fiha bayanan li ijazil qur'an. An kawo waɗannan harufa ne saboda a tabbatar maka da bayani akan cewa alqur'ani ya gagari ɗan adam. Wato idan ma kana ganin za ka iya fahimtar wani littafi gaba ɗayansa, to banda alqur'ani. Wato saboda a nuna maka cewa shi alqur'ani ya saba ma sauran littafai. Wa annal khalqa ajizuna an mu'arabatihi bi mithlihi, halittun Allah ba za su iya wato kawo misalin alqur'ani ba. Haza ma'a annahu murakkabun min hadhihi alhuruf almuqatta'a allati yatakatabuna biha. Wato duk da cewa harufa ne aka kawo a farkon alqur'ani waɗannan surori, kuma harufan nan da su kuke magana, amma ba za su iya fassara abin da Allah madaukaki ya faɗa a waɗannan wuraren ba. Da harufa aka yi wata magana, amma maganar babu mai iya fahimtar ta. Wannan ita ce fahimtar malamai da dama, daga cikinsu akwai Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ka cewa Allah ya aje waɗannan harufa ne saboda me? Saboda tabbatar da cewa alqur'ani ya gagari ɗan adam. Wannan fahimta ita ce mafi inganci. Me dalili? Saboda manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi kokarin fassara waɗannan harufan ba. Kamar misali al-khulafa'ur rashidun ridwanullahi alaihim wa ghayruhum min as-sahaba wa tabi'in. In ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi, yana fassara alif lam mim wato suratul baqara a mujallad na farko shafi na 151. Al-Imam al-Qurtubi yace fa qala amirun ash-sha'bi وسفيان الثوري وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين من ينتاج أي كمر الإمام الشعبي سفيان الثوري ما لم يفرقوا سنة كيوة ده مثلا حديثي مثلا إلم حديثي سنة كيوة هي سر الله في القرآن ودنا حرفة سري لنا الله ليسا أشكين القرآن وطو الله إلا ده سري ولله في كل كتاب من كتبه سر الله إلا ده سري أقوى لجتاه ليسوكر فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بإذنه فبدا حتى ودنا حرفة سنة أشكين المتشابه ودنا الله كأي يكي من تدفنه ولا يجب أن يتكلم فيها ولكن نؤمن بها ونقرا كما جاءت من ايماني da wadannan harufa muna karanta su yanda suka zo a farkon surori amma ba za mu fassara su ba kuma wannan ita ce fahimtar sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Uthman bin Affan ana cewa har ma su Abdullah bin Mas'ud manyan sahabbai suna cewa al-hurufun muqatta'a min al-maktum alladhi la yufassar wadannan harufa wadanda suka zo a farkon surori suna daga cikin wato maganganun alqur'ani wadanda ba a son a fassara kamar ibnu hazmi yana da littafin da ake kira al-ihkam fi usul al-ahkam a mujallad na hudu shafi na 124 shi ibnu hazmi yace fa haramun ala kulli muslimin an yaqluba ma'ani al-huruf al-muqatta'a haram ne ga musulmi ya dinga kokarin neman sanin fassarar waɗannan harukan inji ibnu hazm allati fi awailu suwar waɗanda suka zo a farkon surori kamar kaf ha ya ain sad kamar fahamim alif lam mim sad da qaf mim da nun da sauransu waɗannan harufa Allah ya bar wa kansa sanin su idan aka ce manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su sayyidina Abu Bakar sayyidina Uthman sayyidina Umar sayyidina Ali bin Abi Talib sun kale bakunan su game da fassarar su manyan sahabbai masana alqur'ani irin su Abdullah bin Mas'ud duk sun kare bakunan su sabi ai da sauran su mafi dacewa gare ka shine kada ka futsa kokarin sanin ma'anar waɗannan kalmomi dalilin kuwa saboda shi alqur'ani ba a fassara shi da ka ba zai yiwu kai harsashen ma'anar alqur'ani ba magana ce ta Allah ya za a yi harsashenta a ce a tunanina ga abin da Allah ya faɗa wannan wasa ne da maganar Allah Allah ya samu gani don haka yasa waɗannan malamai suke cewa kyale waɗannan harufa yanda suka zo shine mafi dacewa to Allah madaukaki ya kawo waɗannan harufa a farkon suratul a'raf saboda me ya tabbatar mana akwai gefen alqur'ani da ba za mu san ma'anarsa ba sai a ranar tashin kiyama ko babu shakka haka ne duk inda ka kai da kokarin bincike akwai ilimin alqur'ani da ba za ka san shi ba sai a ranar hisabi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne da aka saukar gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci ya kasance a kirjinka a dalilin shi alqur'ani Allah ya ce ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne duk wanda ya bi sawun manzon Allah sai ya samu irin wannan kunci manzon Allah ya samu wani kunci a dalilin ruwan alqur'ani kuma duk mai wa'azi yana samu irin wannan kunci saboda akwai wanda shi kuma daga lokacin da ka shiga harkan da'awa daga lokacin ka zama makiyinsa saboda ka ba shi da abokin gaba in ba kai ba bakar magana ya jefa maka mugun tanadi ya yi maka da'iman kullun shiri yake sai ya ga bayan ka saboda me saboda kawai alqur'ani da kake fassara shi ga mutane wanda aka fara yi ma wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin alqur'ani ya samu kunci bacin rai bakakken maganganu zagi wake wake na batanci Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tataharraj bihi fi iblagi kar ka yadda ka samu kunci wanda zai hana ka isar da wannan sakon Allah duk bacin mai baci duk bakin ransa kada ka kasa isar da wannan sako da muka saukar ba Allah ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu wal izar bihi wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wadannan manyan manzanni duk haka aka yi musu kuma sun yi hakuri saboda kai ma kai hakuri لتنذر به كيغر قائد وانا لتافي وذكرى للمؤمنين كما سناتر وكبس إيماني وانا مغانا تيغى النبي صلى الله عليه وسلم مغانا الفرق سورة الأعراف أما يايسا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيكم أمو ليتي
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنفار مثلا دع النبي مو الله يا فار مثلا دع النبي مو كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه صلى أكا داو غريب مودة مكيجين النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كوما كذي أزل لأكا سوكر مكدا وجل الله ما هل الشنف ولا تتبعوا من دونه أولياء كدف يدع كذي ونن الله أما تيمجبا أما دد هكا دد ونن قرقل إذا الله يمكو الله مدوك كيجي قليلا ما تذكرون كأنني كوي ذاك سنة Allah ya san ya ja hankalinku yayi muku gargadi kada ku bar manzonsa kada ku yarda ku rabu da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan gargadi Allah ya sani kadan ne wadanda za su dauki ishara da wannan magana ta Allah Allah ta samu da cikin kadan kada la takhruju amma ja'akum bihi rasulu ila ghairi kada ku yarda ku bar abin da manzon Allah ya zo muku ku koma ga wani wato shi sai aka ce rayuwar musulmi kullun taita sai yake yi kullun taitin ta yake har zuwa mutuwarsa kai ta kokari kaga cewa ka dora rayuwarka akan tafarkin manzon Allah fa takunu kad adaltum an hukmi Allah ila hukmi ghairi wannan yana kamar aya ta 103 ta suratu yusuf wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ba masu imani bane ko da ka so kaga Allah ya ja hankalinmu kada mu yarda mu rabu da manzon Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum duk abin da zaka yi a rayuwarka dan uwa kai kokari ka rika neman sanin hukuncin Allah wannan shine bin sunnar manzon Allah duk abin da zaka aikata kai kokari ka rika tambaya game da hukuncin Allah subhanahu wataala har zuwa mutuwanka to shikenan ya nuna cewa ka bi abin da Allah ya saukar to sai Allah ya mana gargadi yace wa kam min qaryatin
wa kam min qaryatin ma hadathna fata ta'asna bayatan hum qadilun
wa kam min qaryatin ahlatna ha al qaryun wa li muka halaka su wato idan taurin kai kake ga dara ne za Allah zai aiko annabi kai watsi da shi wadanda suka gabata ko Allah ya halaka masu taurin kai wadanda aka halaka din ma ba kadan ba shine yake tambaya su nawa ne alqariyun nawa ne wato ba su girgwa subhanallah akwai wasu malaman tarihi da suke cewa an tarar da cewar a tarihi a baya Allah ya halaka al'umma ta kai 1000 a kasar India kuro to yankin nan banda kuma sauran sassa na duniya kowane yanki Allah madaukaki ya aika masa manzo kuma dukkan idan da aka bijire wa manzo fa abin da zai biyo baya azabar Allah Allah bai canza alƙawarin sa Allah ka kare wa kam min qaryatin ahlaknaha alqaryun wa lam yukha halaka fajaaha ba'suna bayatan azabar mutazo musu cikin dare suna barci aw hum qa'idu la koko su lokacin suna hutun rana da rana suna hutawa azabar sai ta zo ko da daddare sun kwanta dan su yi bacci sai azabar ta zo wato a shi kenan lokacin da shi Allah zai kama ka sai lokacin ma da kake ganin zaka huta to lokacin Allah zai katse maka wannan hutun in ma albayan shine lokacin da zaka kwanta da daddare saboda ka huta to sai azabar Allah ta zo kana so ka huta ka saba wa mahaliccinka a babu hutu da rana lokacin da dan adam sai shiga inuwa yana son ya huta sai Allah ya kawo azaba wato Allah bai kawo azabar sa ga mutane sai a lokacin da suke son su huta lokacin da suke son su ji daɗi sai Allah tabaraka wataala ya hana su wannan jin daɗi wannan tsoratarwa ne gare mu babu shakka wannan tsoratarwa ne gare mu kada mu yarda mu saba wa annabawan Allah yannahu ahlaka katiran min al-qura yana tabbatar mana ya halaka al-qaryu da yawa me dalilin hallaka su bi sababi takdirihim ar-rusul saboda sun karyata manzannin Allah fa minhum man ahlakaha bayatan daga cikin wadannan alkaliyu akwai wadanda Allah ya hallaka su ay laylan cikin dare wa minhum man ahlakaha wa hum qa'iluna ay fi hali qaylulatihi a lokacin da mutane ke hutawa da rana lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya turo azabansa yani fahdaru takdiba rusuli ku kiyaye ƙaryata manzannina domin idan kuka ƙaryata su bi Allah unzila bikum mithla ma anzaltu bih in kun ƙaryata manzannina to zan muku irin abin da nayi waɗancan na baya wannan duka ya zo a cikin alqur'ani wurare da yawa misali a suratul an'am mun karanta a baya wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi wa manzannin da suka zo kafin kai ijilanci فهذا بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون ودل سكي إزجلنتي الناس سيقاش أجند سكي إزجلنتي لشياء أوكا مطواتو أذاب رأى الله كان فوقا أخرسي سو ذاك دوان دزيوا الندم أما إزجلنتي ويجرى أما ذي خامس فسورة الهجي آية 40 دير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها نما أما كيتنبيع الكريون ونه ودل دي حملكا kuma saboda sun yi zalunci sannan a surat Muhammad aya ta goma yake cewa afalan yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim me ya hana su yi tafiya cikin ƙasa don za su ga misalin waɗanda Allah ya halaka a baya kaifa kana aqibatu allazina min qablihim damara Allahu alayhi Allah ya halaka kafirai da dama in kana tafiya za ka gani فسنة الله يتعو تعقيدي وتبين أنه يريد بمعنى التهديد يتي وللكافرين أمثالها كافرين هذا إرم ونمد الله يموت أن تسكوش فما كان دعواهم fama kana da'awahum wato babu korafinsu su waɗannan kafirai da aka hallaka a zamanin da izja'ahum ba'athuna lokacin da azabar mu ta zo musu wato Allah yana gaya mana cewa duk al'umar da ya hallaka a zamanin da to idan azabar ta zo maganar su guda ce illa an qalu inna kunna zalimin suna tabbatar da cewa su azzalumai ne wato duk al'ummar da Allah ya halaka idan azabar ta zo ma waɗannan mutanen to kafin su mutu sai sun tabbatar da cewa Allah bai zalunce su ba su ne suka yi zalunci sai nan ne saka ci don ba ka gane wato daɗin zaman lafiya sai lokacin da ka rasa ta ba ka gane daɗin lafiya sai in ba ka da lafiya ko to ba ka gane daɗin zaman lafiya sai ka rasa zaman lafiya lokacin kake cewa kai sheku da mun yi saka ci gashi yanzu mun rasa saboda haka yasa nadama ce ake a lokacin da ba ta da amfani sun yi nadama lokacin da nadamar ba ta amfana domin idan azabar Allah ta zo nadama bai tasiri a kanta Allah ka kare me yake a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake falanas'alanna allazina ursila ilayhim lallai za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu ɗan saƙo wala nas'alanna almursalin kuma lallai za mu yi tambaya ga ƴan saƙon wato masu saƙon za a musu tambaya waɗanda aka aika musu saƙo su ma sai an yi wa tambaya a ranar kiyama mun riga mun yi magana a suratul ma'ida kamar yadda al-imamu an-nasafi yake cewa kal anbiya'u la hisaba alaihim wannan aya ba ta nuna cewa za a yi ma annabawa hisabi ba ba hisabi ba ne tambaya ce Allah zai wa annabawa a filin hisabi za a musu tambaya amma ba hisabin za a musu ba tuhumarsu za a yi ba akwai bambanci tsakanin tambaya da hisabi ba a yi wa annabawa Allah hisabi amma Allah ya yi alkawari zai musu tambaya a gaban jama'a saboda su zama shaida فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ لَنَّ ذَابُوا يَتَنْبَيَا وَوَدَنْدَ أَكَ أَيْكَى مُسُسَاقُوا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ كُمَ لَنَّ ذَابُوا يَتَنْبَيَا وَوَدَنْدَ سَكَيْتَا قُوْئِنَ akwai wadanda ba a yi musu hisabi a filin hisabi babu shakka daga cikin su akwai annabawan Allah sannan akwai yaran musulmai idan yaro ya rasu yana jinjiri ko aka yi barin sa wannan ba a mar tambaya babu hisabi akan shi babu hisabi akan sa don haka yasa malamai suke cewa ba a mar addu'a ba a masa addu'a ba a cewa Allah ya ji kanwa ne saboda dama tambaye laifi ba idan yaron mutum ya rasu yana jinjiri ko kafin ya kai ga balaga ba a cewa Allah ya gafarta masa amma akan ce Allah ya masa rahama na'am shi ne jinkai ko akan ce Allah ya ji kansa to Allah ya masa rahama amma ba a cewa Allah ya gafarta masa saboda gafara ta ne laifi ne kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa a littafin Al-Mughni wa in kana al-mayyit tislan idan yaro ya rasu ja'ala makana al-istighfar lahu maimakon ka ce Allah ka gafarta mar sai ka koma yin addu'a ga iyayensa shine Allahumma ja'alhu farqan li walidayhi wa zukran wa salatan wa ajran Allah ka sa mutuwar yaron nan ya zama karin nauyin fikelin ayyukan alkhairi ne ga iyayensa a kiyama kaga ce dan iyayen kake wa addu'a ba yaron ba amma babu laifi dan ka ce Allah ka masa rahama dan koda ba shi da laifi yana bukatar kare rahamar Allah babu wanda baya bukatar rahamar Allah subhanahu wataala amma ba a cewa Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi idan ka ce Allah ya gafarta ma yaron nan sai ya mutu da laifi kenan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana an daga alkalami akan wasu mutane akan yaro akan mahaukaci akan wanda yake barci amma Allah ya faɗa haka an daga alkalami idan aka ce an daga ba a ba rubuta laifi to tunda ba a rubuta laifi ba ya za ka ce Allah ka gafarta mishi sai bai da laifi saboda ka bata lokaci ko kuma jingina abu ne wanda ke bai tabbata ba al-imam al-bukhari kashafu ila mujallal al-bishati na 115 yace wa inna ma lam yusanna al-istighfar lahu ba sunna bane ka nema ma jinjiri gafaran Allah ba sunna bane idan ma kai baka bi sunnar manzo Allah abinda manzo Allah ya faɗa shine wannan jinjirin ba shi ma da laifi shi jinjiri shafi'un ghairu mashku'in fi jinjiri mai yin ceto ne a kiyama ba a ceton sa jinjiri shi yake ceton iyayensa sai na kace Allah ka gafarta maka kana mai ce kana neman mai ceto kenan domin addu'a neman ceto ne ga mai laifi Allah ya samu gani kace Allah ka gafarta mishi kamar kana ceton sa ne saboda yana da laifi wajen Allah saboda ka bai ma da laifin tunda ba shi da laifi ba a ce Allah ka gafarta masa sai dai a dinga mar addu'a na rahama sannan a riƙa yin addu'a mutuwar sa ta zama ƙarin daraja ga iyayensa shi al-imam al-bukhari yace wala jara alaihi qalam abin da yasa ba a cewa Allah ka gafarta ma yara kanana saboda al-qalami bai rubuta komai a kan su ba fal ududu ila du'a walidayhi awla min ad-du'a lahu ka koma yi ma iyayensa addu'a shi yafi dacewa akan ka yi masa addu'a ko da ta'ziya ne mutum ɗansa ya rasu in ma jinjiri in ma an yi ɓarinsa in dai ya fi wata hudu a ciki an taɓa busa masa rai to iyayen abinda ake fata shi ne za su ci ribar wannan yaron wanda shi ne abinda manzo Allah ya karanta da mu duk mutumin da ya samu juna biyu wato ya zama ya samu haihuwa yaron ya kai watanni hudu kafin a yi ɓarinsa wannan yaro ana masa fata insha Allah a kiyama zai zama daɗin lada ga iyayensa saboda Allah ya taɓa huta masa rai tunda kenan Allah ya taɓa huta masa rai ana fatan zai zama daɗin lada ga waɗannan iyaye saboda rasa shi za a samu ɓacin rai ga waɗannan iyaye ɓacin rai ga musulmi kafara ce gare shi wannan ya tabbata a sunnar manzo Allah duk abin da zai sa ran musulmi ya ɓaci to musulmi yana samun ƙarin lada a kansa to bare abin da ka samu na arziki wani ba zai taba samu ciki din ba taba musa a ciki ba ya zama a dalilin wannan ciki an samu ciki din kuma cikin ya zube kaga dole zai samu fatiya ne to abin da ake so shine ko da ta'ziya za ka yi sai dai kai ma iyayen addu'a amma shi yaron ba a cewa Allah gafarta masa yace kan istighfar lil baligh kamar neman gafara ga wanda ya riga ya balaga haka nan Ibn Uthman ya faɗa yace law da'a li walidayhi bir rahma was sawabi wal ajri lakana kafiya da za ka yi addu'a ga iyayen wannan yaro Allah ka musu rahama Allah ka ba su lada to wanda da ya fi maka wato akan ka yi mashi yaron addu'a to kaga ya nuna akwai waɗanda babu shakka a kiyama ba a yi musu hisabi mun riga mun yi magana a kai daga cikin waɗannan akwai manzannin Allah, akwai manzannin Allah subhanahu wata'ala, ba a muku hisabi amma za a muku tambaya. To tambayar ba hisabi bace. Al-Imam Muhammad Fakhruddin Razi a tafsirin Kabir, tafsirin farkon suratul A'raf, yace idan mutum yace tunda ba za a yi wa manzanni hisabi ba, to tambayar me ma'anarka? Sai yace li'annahum idza asbatu annahu lam yasdur anhum tafsirun albatta. Domin idan aka tashi a filin hisabi ga annabawa ga al'ummomi, sai zama an yi wa annabi tambaya, annabi ya bada amsa, mabiyansu suna gani suka tabbatar da cewa wannan annabin bai samu gazawa wajen isar da saƙon Allah ba, to darajarsa za ta daɗa ƙaruwa, saboda a duniya wanda ya faɗa da shi, wanda ya ƙi shi, wanda ya adawa da shi saboda wannan manzancin nashi, yanzu ya tabbatar da cewa shi ne ya kuskure, kaga darajar annabin za ta daɗa ƙaruwa. Sannan waɗanda za su ƙaryata shi yanzu za su tabbata annabin ya faɗi gaskiya. Bai tabaa'u ikramullahi fi haqqi ar-rusuli, a wannan lokaci sai ya zamanto darajawar da Allah zai yi wa manzanni za ta ƙaru ne a kan da, saboda me? Yanzu ya tabbata cewa sun isar da manzancin nan kamar yadda Allah ya muku umarni, kuma mabiyansu sun gani da zuhuri bara'atuhum an jami'i mujibati taqsir, saboda ne dalili ya tabbatar da cewa ba a samu gazawa ba ta wajen isar da saƙon Allah ta tare da su. Saboda haka tambayar manzanni ba naƙasa darajarsu ba ne a filin hisabi, tambayar manzanni ƙara ɗaga darajarsu ne a kan jama'a a filin hisabi. Allah ya samu gani. Idan aka ce, domin akwai wanda idan aka ce Allah maɗaukaki ya ce zai tambayi manzanni, zai tambayi waɗanda aka aika musu manzannin, sai ce a'a, to ashe manzannin ma ba su da kima, tunda duk za a musu tambaya. Amma tambayar manzanni ƙara daraja ce gare su, tambayar waɗanda aka aika wa manzanni katse hanzari ne a kansu, don haka akwai bambanci. Tambayar da ake wa manzanni tana ƙara ɗaga darajarsu saboda maƙiyinsu da wanda ya ƙaryata su da wanda ya adawa da su, duka zai tabbatar da cewa waɗannan mutane, manyan mutane, sun tabbata cewa Allah ya aiko su da manzanci, kuma sun isar da manzanci yadda ya dace. Kaga kenan sun ƙara samun daraja wajen Allah tabaraka wata'ala. Amma Allah yana tabbatar mana kamar yadda ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zai tambaye shi, kuma Allah zai tambaye mu, shin manzon Allah ya isar da manzancin nan gare mu ko a'a? Za mu ba da amsa. Idan ka ce eh, manzon Allah da isar gare ka, ba akwai sahabbai ai suna tsakani, wakazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas, ai sahabbai su ne tsakatsaki, su ke tsakanin mu da manzon Allah. Sahabbai sun karɓa wajen annabi, shi yasa Allah ya ce wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, shi manzo ya zama mai shaida akan sahabbai, su kuma sahabbai su zama masu shaida akan waɗanda suka karɓa a bayansu, da haka za a yi tafiya har zuwa yanzu. Kaga kenan manzon Allah ya isar da saƙo, Allah ya tambaye shi ya tabbatar, su waɗanda aka isar gare su su ma an tabbatar musu. Sai Allah mu dauke shi a gaba.
Fa la qusam ma'alaihim
falana kusan na alaihun ilmin, lallai za mu ba su labari da wani iri, na haula wala quwwata illa billah, falana kusan na alaihun bi ilmin wa ma kunna ghaibi, za mu ba su labarin abinda suka aikata da wani irin ilimi, domin da aka kawo shi da nukura yana gwada cewa babu wanda ya san irin wannan ilimin. Allah zai ba mu labari da wani irin ilimi, yanda ka san a yanzu akwai samara tana ɗaukar mutane ga abin da suke aikatawa, ko recorder yana ɗaukar muryar mutum ga abin da ya aikata. Ilimin da Allah zai ba mu labari da shi a ranar hisabi ya wuce ku, ilimin ya wuce recorder da ka sani, ilimin ya wuce camera da ka sani, shi yasa Allah ya kawo shi da nukura. Falanaqussanna alaihim bi ilmin, za mu ba su labarin abin da suka yi a duniya da wani irin ilimi. Idan aka baka labari, wallahi ba yadda za a yi ka karyata. Saboda haka yasa wajibi ne musulmi ya hattara, don duk abin da kake yi Allah yana recording ɗinsa, Allah yana gani. Shi yasa yake wa ma kunna ga'ibina, mu ba fakakku bane, wato ba waɗanda suka fakku bane gare ku lokacin da kuke aikata abubuwan. Allah ya tabbatar mana duk abin da muke yi ana recording ɗinsa. Ko mene ne? Saboda haka a ranar kiyama in ya tashi kafa hujja, dan adam bai iya karyatawa. Ya faɗa mana a wurare da dama, duk da cewa zatinsa tana da nisa gare mu, zatin Allah subhanahu wa ta'ala tana da nisa ga ɗan adam saboda tana sama, amma ilimin Allah yana kusa da mu. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Zatin Allah baya nan duniya, Allah baya tare da kai ba, zatinsa baya tare da kai, amma iliminsa ba yana tare da kai. Wato karka ɗauka saboda an ce zatinsa yana sama al'arshi, ai kenan Allah ya yi nisa. Ya faɗa mana a wurare da dama kamar suratul mujadala aya ta 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum, ba a taɓa samun ganawa ta mutum uku face Allah ne na hudunsu, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, ba a taɓa samun mutane biyar suna ganawa face Allah shi ne na shidansu, wala adna min zalika wala aktara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, duk inda mutane suke kaɗan ko masu yawa Allah yana tare da su. Shi yasa yake wa ma kunna ga'ibi ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة زي باطل لبارئ أذين سكعيك كأرانا الكيامة إن الله بكل شيء عليم للي ألا مثلين إذا ماذا دكتون قومي هذا كي لن كثن شورينا كارد مؤمن بذات سبني فإن المثل سورة الحديد يتي يعلم ما يلد في الأرض الله ينا سنن أذين ديشي بكتا وما يخرج منها دا أذين ديشي سودة بكتا وما ينزل من السماء دا أذين ديشي سوكادة بسما وما يعرض فيها دا أذين ديشي هوا سما وهو معكم أينما كنت الله ينا لن تاردك دئين دفك إن شاء الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير كذا كينا نغنين الله نغنين أذين دفكي أيك تاواني Allah matsalin abin da kuke aikatawa ne. A suratul Yunus aya ta 61, wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa, gurgudan kwayan zarra kankanin abu a sama ko a ƙasa Allah yake bai da nisa wajen shi. Na kai a gare ka in aka fara lissafin saman ba ku ce kaga wata duniya ce mai wuyan zuwa, ce tafiyar tana da nisan gaske wajen dan adam. Saboda haka zafin Allah na nesa da ɗan adam, amma shi Allah halittunsa ba sa nesa da shi. Kai ne Allah ke nesa da kai zafinsa, amma shi Allah subhanahu wa ta'ala kai zafinka ba ka nesa da shi. Shi yasa yake ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa, yace ma wala afjara min zalika wala akbara, idan akwai abin da yake kwayan zarra kankanta wannan abun bayi da nisa wajen Allah. Illa fi kitabin mubin, face tun tun dama Allah ya riga ya rubuta shi a littafi mabayyani. Wato idan muka tashi a filin hisabi aka bankaɗo sirrin bayi, shi yasa Allah yake cewa yawma tubla sara'iru fa ma lahu min quwwatin wala nasir, Allah ta sa mu shiga da imani. Yace wal wazn yawma idhin al haqq,
wal wazn yawma idhin al haqq, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
والوزن يومئذ الحق مأونين ولذا أولى أن يتم باي أولى رانا الحق كثير. الله سبحانه وتعالى يقول مأوني ذا أبدا أن يتم باي بشيء أولى رانا كثير أقويش. Man saqulat mawazinuhu, wanda ma'aunansa na alkhairi suka yi nauyi, fa ulaika humul muflihuna, wadanda su suke cin nasara. Wa man khaffat mawazinuhu,
fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun.
Wa man khaffat mawazinuhu, wanda ma'aunin alkhairinsa ya zama sun yi sako-sako, shi ne khaffat. An tsora ayyukan bayi a kai, ya zama to ba su ba da nauyi ba. Allah ka tare mu. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, waɗanda su ne waɗanda suka yi hasara rayukansu. Don babban hasara ita ce mutum ya hasara ransa. Bima kanu bi ayatina yuzlimuna, saboda zaluncin da suka dinga yi da ayoyinmu. kun ga maganar da Allah ya dauko tun daga farkon suratul A'raf zuwa nan wallahi shi fitan wannan shi ake cewa muqaddima Allah zai shiga karatun suratul A'raf amma bare muku shafida shimfidan ne ya gabatar anan yana gargadin ku game da din Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da saba ma wa'azin manzon Allah idan fa kun yi to karshen al'amari ga yadda zai kasance maganar Allah ta karshe shine ya kawo magana akan mizani akwai mizani ma'auni la'auna ayyuka a ranar hisabi wanda yana tabbatar mana ma'aunin nan gaskiya ne saboda haka yasa wannan shine mahalli mafi dacewa na mu yi magana akan abin da ake kira al-mizan mun gabatar da bayani akan sa darasin al-aqidatu tahawi amma cewar Allah subhanahu wa ta'ala al-wazn yawma idhin al-haqq ma'aunin nan gaskiya ne wannan ita ce maganar Allah ta kai ma'aunin nan gaskiya ne akwai ma'aunin da za a auna ayyukan bayi a filin hisabi kaga ya zama aqida da Allah ya ce kaza gaskiya ne to ka yarda da wannan abu ya zama dole saboda haka yasa kai imani da al-mizan yana daga cikin aqida ta ahlus sunnah wal jama'a dole ne ka yarda akwai ma'aunin da za a auna ayyukan bayi da shi a ranar hisabi wanda Allah ya faɗa a wurare da yawa cikin Al-Qur'ani a suratul Qari'a fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya Allah madaukaki yace wanda ma'aunin alkhairin sa ya zama yayi nauyi yana cikin wata rayuwa yardadda wajen Allah kuma shi ma zai yarda da ita Allah ta samu irin wannan rayuwa idan ma'auninka yayi nauyi wannan shine dama sharadin samun tsiranka sharadin samun yardan Allah wa amma man kaffat mawazinuhu karanta zuwa gari wa amma man kaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunin alkhairinsa ya zama an gwada ayyukan alkhairi sai aka tarar sun bada nauyi kadan ya zama kaffat mawazinuhu wato ya zama kaffafa ko cike ne babu nauyi fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya narun hawiya dan akwai wanda ke dauka cewa alhawiya wata wuta ce daban la wutar Allah guda ce me yasa a suratul mu'minuna Allah ya faɗi irin wannan aya ta 102 zuwa 103 fa man saqulat mawazinuhu
fa man saqulat mawazinuhu fa ma
wadanda ma'aunan alkhairu ya zama sun yi nauyi a filin hisabi wadanda su ne suke cin nasara sai yace wa man kaffat mawazinuhu wa man kaffat mawazinuhu wanda ma'aunan alkhairu sai zama yayi sako-sako فأولئك الذين خسروا أنفسهم ولن يكون مثلا نسقيها صار لا يكنسوا لأن الله يقول في جهنم خالدون سؤال كتير ملين هاوية سأكيد متى جهنم دي وعيتي الله يفسر هذا كذا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية نار هامية ولئن متاني الله يقول من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون سنة متجهنم الله تكلم ذلك شغلتا سوى ذلك دولا مسلمية يرداء أقوي في كيلي نقود نويا أيكا باي أرى نتاشي كياما سولا دم مسلمين جزي يدد والنمبة مسلمين بني نفع كثيرا مسلمين بس أبو دياب أرية آية القرآن الوزن يومئذ الحق أجند الله يفتح لنا فرق سورة الأعراف ما أول النوم نعول أيك أرانا القيامة جتياني إن جاء الله كيف نسيك في أكرياني فإنه كان يسأل الله ثم إلى إيماني فاردش ثم ذا هكا أقيم ما أولي دون لي مسلمية ثم ذا الله تبارك وتعالى يتبت الدشي ثم النبي صلى الله عليه وسلم يا يمن بياني أكنسا أولا جيد داما akwai abubuwa kamar guda bakwai da ya zama dole mu sani game da fikeli din nan. Abu na farko, ka turanta cewa a gabanka akwai tashin hankali, domin babu wanda ya kubuta daga tashin hankali sai ya samu kansa a cikin aljanna. To idan akwai wani tashin hankali da yake gaban dan adam, malamai suka ce ka kaddara wannan fikelin yana cikin su, wato baka ma samu tashin hankali ba sai ranar da Allah ya nuna ma wannan fikeli a filin hisabi. Shi kansa wannan fikelin yana daga cikin mafi girman damuwa da ke gaban dan adam. Allah ta kare mu. Wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya kwanta, duk sa'ilin da manzo Allah ya kwanta a kan gadonsa, sai ya roki Allah game da hadarin wannan fikelin. Duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta, akwai hadisin da Abu al-Azhar al-Almari ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada kai idza akaza mabja'ahu min al-layl, lokacin da ya kama shimfiɗa, wato lokacin da ya zauna wajen shimfiɗa, zai kwanta ya ce bismillahi wa ba'tu janbi, allahumma ighfir li dhanbi wa aqti ash-shaytani wa fukka rihani wa saqqil mizani wa ja'alni fi an-nabiyyi al-a'la. Wannan yana sahih al-Jami' al-Kabir, hadisin 4649. Wato idan manzo Allah ya kama shimfiɗa yana wannan addu'a: ya Allah ka gafarta min laifina, ya Allah ka kunyata shaitanin da ke ta kokari ya batar da ni, ya Allah ka kubutar da ni daga tafiya wuta, ya Allah ka sa ni cikin mafi daraja mafi ɗaukakan bayanka a ranar hisabi, ya Allah ka sa fikelin da za a gwada nauyin aiki na yayi nauyi. Wannan sai dai fa'in manzo Allah bai kai ga shimfiɗa ba, duka ilin da manzo Allah ya zauna kan gado zai da yake nuna maka. Saboda waɗannan abubuwan da manzo Allah ya roki Allah a kansu ba ƙananan al'amura ba ne, kamar yadda al-Imam Abdul Ra'uf al-Munawi yake faɗa a littafin Faidul Qadir a mujallad 561, yace hadha du'a'un yajma'u khayra ad-dunya wal akhirah, wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ya kama shimfiɗarsa zai kwanta, addu'a ce da ta kunshi alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira. Saboda haka sai ya ce fata'akkadul muwazabatu alayhi kama kullama uridan nau, fata'akkadul muwazabatu alayhi kullama uridan nau. Saboda haka yana da kyau mutum ya karfafa ya nace ma wannan addu'a duk sa'ilin da zai kwanta ya yi irin wannan addu'a. Saboda me? Saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa min ajallil adiyatil mashru'a indahu ala kafaratiha. Addu'o'in Annabi suna da yawa, addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike a rayuwarsa suna da yawa, amma duk da yawansu al-Imam al-Munawi yace wannan addu'an tana cikin mafi girma, mafi daraja, mafi muhimmanci. Wato akwai addu'o'i na manzo Allah, kowace addu'a manzo Allah yayi tana da muhimmanci babu shakka, amma akwai addu'an da darajar ta tafi ta wata, kana iya ganewa ta yanayin yadda manzo Allah yake yin ta da kuma abin da ta kunsa. Domin idan aka ce addu'a ta shafi tsira na kiyama, wannan addu'an ta fi kowace addu'a da za ka yi saboda neman tsirar duniya. Saboda haka su masu kwarai, mutanen kwarai, bayan Allah na kwarai, kullum ƙoƙarinsu shine su ga cewa sun dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan kana lura da addu'o'in manzon Allah, duk abin da Annabi ya roƙa kai ka gane yana karantar da mu ne, saboda shi Allah ya tsayar da shi. Duk abin da manzon Allah ya roƙa game da hadari, kai ka sani mu yake wa ishara, mu yake wa ishara tunda tun yana da rai Allah tabaraka wataala ya tabbatar masa ya gafarta mishi zunubinsa. Sai wani tsoro zai shiga ne da suke ne kuma, amma duk da haka manzo Allah yana cewa wa saqqil mizani, Allah ka nauyaya ma'aunin aikina. Saboda me? Saboda mu mun biyansa mu yi koyi da shi. Allah ya samu iya. Yana daga cikin abin da ya sa malamai suka ce fikelin nan babban damuwa ne a gabanmu, Allah ka sa mu iya nasara a kanta. Fikelin nan na gwada aiki babban damuwa ne a gaban ɗan adam. Abin da ya sa malamai suka faɗi haka saboda la'akari da labarin 'yan aljanna. Labarin 'yan aljanna, ana cewa wanda ma ya iya ketare wajen sikeli har aka gwada nauyin aikinsa ya ci nasara ya tsira, amma ba zai bar jimamin sikelin nan ba har ya shiga aljanna. Kaga ya gwada cewa abin ya maka tasiri, ka san kawai tsiran da kai a wannan gurin ikon Allah ne. Ko idan ya zama mutum ya kira abin da ake cewa naro escape, ka san ba zai manta ba, ko zai dinga tunani kai in ba dan Allah yake mai zama wai wannan abin an yi ko zai yana bani, ko har ƴan aljanna su shiga aljanna ba su manta su ce sun shiga aljanna. Ka ga magana ta kare, dan sun mutumin da ya shiga aljanna an gama. Shi yasa da zarar Allah yake cewa da zarar musulmai sun ketara siradi, da zarar musulmai sun ketare siradi babu abin da ya rage sai shiga aljanna, sai su dawo kuma babu wanda suke wa mafiya banda Allah. Yaya za a yi mutane muna sallah da su a masallaci ka sa su a wuta? Kaji ko sun tabbata ne ba za a koma baya ba ko? Saboda sun tsira. Muna sallah da mutane amma ga su can a wuta, to ku wuce aljanna? Babu tafiya sai an bamu dama mu tsira su. Ya za a ce mu mutane aljanna su kuma suna wuta? Manzo Allah ya ce duk duniya babu mai magiyar da take kamar magiyar da ƴan aljanna za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba za su yi ba sai fa sun ketare taraji. Yawwa, idan ka tabbata ka shiga aljanna shi ce nan, to lokacin za ka yi, don ba a cewa ko ba za a sake. Akwai hadisin Suhayb wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin ƴan aljanna, yake idan da kala ahlul jannati aljanna, lokacin da ƴan aljanna suka shiga aljanna, wa ahlun nari nara, ƴan wuta sun shiga wuta, Allah ka tare, wato an gama kenan. Nadahum munadi, a lokacin wani mai kira zai kira ƴan aljanna, don haka yasa ba a ganin Allah sai an gama komi, sai ɗan wuta ya tafi wuta, ɗan aljanna ya tafi aljanna, lokacin da ƴan aljanna suke iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala. An gama hisabi, ya ahlul jannati, ya ku ƴan aljanna, inna lakum inda Allahi maw'idan, kuna da wani alƙawarin da Allah ya muku, lam tarawhu, ba ku riga kun ga wannan alƙawarin ba. Sai ƴan aljanna su ce wa ma huwa, wani alƙawari kuma wanda ya rage mu da muke cikin aljanna yanzu? Idan ma akwai wata damuwa ne, alam yusaqil mawazinana, lokacin da muka zo aka zo gaban wannan sikelin, ba Allah ne ya sa sikelin ya yi nauyi ba? In ba dan ya yi nauyi ba za mu tsira ne? Kaga ya cika mana alƙawari bai kunyata mu ba. To abinda ake nufi da Allah ba zai kunyata bawansa ba kenan, Allah ba zai kunyata bawansa ba, domin lokacin da aka zo gwada nauyin aikin kai, idan akwai ikhlasi, Allah sai ya sa abin ya yi nauyi. Sai a ɗora aiki ƙarami, amma sai ka ga sikelin ya ja, kai ka sani aikinka nan bai kai ba, amma waye sa sikelin ya yi nauyi? Allah ne. Saboda haka ba su manta ba, suka ce wani alƙawari kuma Allah zai cika mana yanzu. Wanda ya sa sikelinmu ya yi nauyi, mu da muka tashi gabanmu na faɗuwa da aka kawo shi, wa yubayyidu wujuhana, ya sa fuskokinmu suka yi baƙaƙe farare a lokacin da wasu fuskoki suke baƙaƙe, wa yudkhilna aljanna, sannan kuma gashi Allah ya shigar da mu aljanna, wa yunjina minan nar, ya tsiratar da mu daga wuta. Akwai wata ni'imar da ta wuce wannan? Wasu na cewa su babu ma sauran alƙawarin Allah. Ai, ya gaba. Tunda har muka tsallake wannan sikelin, fuskokinmu suka yi farare, muka tsallake siradi, muka tsira daga wuta, muka shiga aljanna, sai ba wani sauran alƙawarin Allah da ba a cika mana ba? Kada shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukshafu alhijab, sai a yaye shamakin da ke tsakanin Allah da bayinsa. Fa yanzuruna ilayhi, kawai sai gashi suna ganin Allah. Dama abin da ke hana ka ga Allah yanzu shine shamakin da ke tsakani, shamaki wanda ke tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da halittunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi, na rantse da Allah, ma a afahum shay'an, Allah bai taba ba ƴan aljanna wani abu ba, ahabba ilayhim min an-nazar ilayhi, wanda suka fi so fiye da kallon shi. Wato kallon Allah tabaraka wa ta'ala daɗin ya fi daɗin zama gidan aljanna. Babu abin da ke da daɗi kamar ganin Allah mahalicci. Saboda ne kowace halitta tana ƙoƙarin ta ga wanda ya yi ta. Saboda haka da zarar ka ga wanda ya ƙera ka, ya tsara ka, sannan ya fasalta maka rayuwa, to babu abin da zai maka dadi fiye da wannan. Saboda kai sa su dan aljanna babu abin da ya musu dadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi so kamar ganin Allah tabaraka wa ta'ala, sai manzo Allah ya karanta aya ta 26 ta surati Yunus, lil ladina ahsanu husna wa ziyada.
وما يرى قدوهم قدر ولا كنا وما أنت أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأنا سكاي أبو ميكيو ذات سامنا داني شو كما أمو سكاي نجي كاي ميكيو الله بزي باكا ديري أمين لكي بكي ياما كاي ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله سنقورا بايا ما ميم فسكوكين سو افيلين حساب اذا akwai wasu fuskoki a ranar tashin kiyama wadanda suke tashi da kura a kawunan su Allah ka saba bana mu bane wala zilla wasu kuma za su tashi da kaskanci wato shi mutumin banza da ya yi da ka ganshi a filin hisabi ka gane zaka gane saboda ta fuskokin su yawma tabyabu wujuhu wa taswadu wujuhu rana ce da wasu fuskoki suke zama farare wasu kuma bakai da zaran kaga fuskar mutum fara ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wadanda su ne ɗan aljanna wadanda ke dawama a cikin ta amma muka kuce ka samu ciki hadisin yana sahihu muslim hadisin 181 saboda haka yasa wato sikeli yana daga cikin manyan tashin hankali da ke gaban dan adam malama sunna sun tabbatar da wannan saboda waɗannan dalilai a ce maka mutum ya shiga aljanna amma bai bar tunanin ni'imar da Allah ya masa na tsira da gaske din nan ba, kaga ya gwada cewa ka tsallake wajen da za a gwada nauyin aikin ka din nan ba karamin al'amari bane sai wanda Allah madaukake masa rahama. Abu na biyu cewa wannan suke din gaskiya ne kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul a'raf, dole ne ka yarda da shi. Idan baka yarda da shi musuluncin ka bai inganta ba, dole ne ka yarda da shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yace wal wazmu yawma idin al haqq ma'aunin aiki a wannan ranar gaskiya ne akwai shi, kaga tunda Allah yace gaskiya ne yarda da shi ya zama aqida. Sannan kara a samu kari da hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab, akwai hadisin sayyidina Umar wanda yake fassara zuwan mala'ika Jibrilu majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mala'ika Jibrilu ya rikida ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a siffan balarabe baƙo matafiyi, a cikin tambayoyin da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal iman, menene imani? Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan. Tana yiwuwa za ka ce ai ba haka ka karanta ba a arba'un hadis, to ai ba riwayar kaɗai ba ce ta arba'un hadis, suna da yawa. Riwayar zuwan mala'ika Jibrilu majalisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayoyin suna da yawa kuma ingantattu. Lokacin da manzo Allah ya tashi ba shi amsa sai ya ce an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan. Saboda haka idan ka ce arkanul imani as-sitta, shidan ne kuwa ina ga sun wuce ko tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan wa tu'mina bil ba'thi ba'da al maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Saboda haka in ka ce arkanul imani sittatun, sai a ce ai baka hada riwayoyin hadisin ba, akwai na kasa ba, rukunan imani sun fi shida. Dole sai ka yi imani akwai Allah, ka yi imani da mala'ikunsa, ka yi imani da littafan da Allah ya saukar, ka yi imani da manzannin Allah, ka yi imani akwai aljanna, akwai wuta a yanzu haka, ka yi imani akwai mizan shi ne sikeli, ka yi imani da cewa za a tashi bayan an mutu, ka yi imani da kaddara. Idan ka haɗa wannan imani, to shi ne ka tabbata mumini kamar yadda manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu amsa. Saboda hamba da ya masa kenan mal iman, wancan riwaya ba a kawo ta ga nan ba, saboda riwayar ya shi al-Imam an-Nawawi ya zaɓi littafin da ya ga ya dace ya ɗauko riwayar ta isa a littafin shi illa iyaka, amma ba wai iyakar amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu kenan ba. Ba wannan riwaya wanda tana cikin شعب الإيمان على الإمام البيهقي سي ملائكة جبريل يتي فإذا فعلت أهذا إذن ناي وأن أبوه لك إرجى من فأنا مؤمن ني مؤمنين قال سيما ذو الله يتي نعم كي مؤمنين قال سيما ملائكة جبريل يتي صدقت كافة إغسيا أشيكا كينا أركان الإيمان سنت وأن ستة لا سنتيس يوى sai ka yarda da duk abin da yazo cikin amsar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga malaika Jibril daga cikin waɗannan abubuwa akwai al-mizan akwai al-janna akwai wuta akwai al-ba'thu ba'da al-maut sannan da imani da kaddara khairihi wa sharrihi hadisin yana sahih al-jami' al-saghir hadisi na 2798 abu lauku shine wajibi ne ka yarda da cewa mizani din nan yana da girman gaske girman sa ya fi karfin tunanin dan adam a yau dole ka yadda da wannan wato hankalin dan adam bai iya suranta girman wannan mizanin a yanzu a halittar da kake da ita a yau kwakwalwar da Allah ya baka a yau ba za ka iya tabbatar da hakikalin girman mizani wanda Allah madaukake ya faɗa mana ba akwai hadisin Salmanul Farisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yubul mizan yawmal qiyamah ranar qiyama za a saukar da shi kaga ya gode cewa yana sama Allah ya aje shi wani guri inda Allah ya aje shi kuma babu wanda ya san da shi banda Allah shi kadai ko mala'iku ba san shi ba mala'iku ba su ma ga inda mizani yake ba lokacin da za a saukar da shi a ranar qiyama manzo Allah yake falaw wujina fihi samawati wal ardu lawati'at da za a dora sammai da kasa duka akan shi zai dauke wato hannu dai na suke ne da za a dora sama da kasa akan hannu guda na suke ne zai dauke to bare kuma halittu mu yan adam saboda haka malaiku suna ganin sa za su ce ya rabbi liman yazinu hadha duk wanda ya ga suke ne ya san au za a yi to amma da wato ita cewa za a aula tun da kasu ne kuma sun su malaiku suna da girman halitta su ba gaban su ya fada ba to wannan abu da girma haka wa za a auna masa aiki sai Allah ya ce liman shi'tu min khalqi wanda naga dama to kaga har yanzu ba ba su amsa ba ko har yanzu amsar bata fitar da su ba sai su ce subhanaka ma abadnaka hatta ibadatika sarki ya tabbata gare ka ban bauta maka yanda ya dace ba mun riga mun ba da uzurin mu mun riga mun ba da uzurin mu mun san mun samu nukutani cikin bautar mu kaga ku kanku suna tsoron Allah saboda ganin su ke ne saboda Allah ya ba su amsa a kunshe amsar bata ware mala'iku ba daga sauran mutane liman yazilu hadha wa za'a auna ma aiki da wannan Allah zai ce liman shi'tu min khalqi wanda naga dama cikin halittu da wanda naga dama kaga idan Allah ya ga dama mala'ikun ma sai ya ce a gwada nasu ko nan take za su ce a subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma abadnaka haqqa ibadatika duk bautar da muka maka bautar ba mu maka yadda ka dace ba ba mu bauta maka yanda ya cancanta a bauta maka ba sai idan mala'ika wanda Allah ya ba da shaida a kansa a cikin alqur'ani wanda Allah ya ba da shaida a kansa a cikin alqur'ani la ya'quluna Allah ma amarahum Allah ya ba su shaida ba su sabon Allah saboda abin da Allah ya musu umarni wa yaf'aluna ma yumaruna duk abin da Allah ya musu umarni suna aikatawa idan mala'ika zai raina aikinsa saboda ganin su ke ne dan adam kuma ba لك سامو سكاد إيمان حديث ميلا صحيح الترجيم حديث ندبوك دقري شدة لشرين دشدة نحك إيسا معلمان سكي شوا باء سورا تجرمان سكيلي لونا الله كأي يسن جرمان سكيلي إلا دي أبين الله حديث منظوري تبتر منا باء إندا زاء لو كسم ميدا كسا أتورا كان سكيلي زي أوكي sayyidu da haka baka cewa ya kai al-arshin Allah al-arshin Allah shine hadisar Allah mafi girma wannan ya tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-arshin Allah ya fi dukkan wata halitta ta Allah girma amma mizanin nan girman sa ya fi tambai da kasa tunda inda za a dauke su manzo Allah ya ce za a yi dorawa a je a hannun su ke ne guda a hannun su ke ne guda Allah ya mutu ira gabu na hudu wato shine shi wannan sikeli wajibi ne ka yadda da cewa ba halin a yi maguɗi a wurinka domin Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halicci wannan sikeli ya bashi ikon karanta mai aiki da kuma karanta zuciyar mai aiki. Don haka ma gudu gare shi bai yiwa, yanzu kamar misali zabe da aka yi Najeriya ya bari an yi amfani da mai ake ce mai, an yi amfani da wata na'ura na tantance mai kada ƙuri'a. To wannan na'ura ba irin ta Allah ke magana ba, cike ne halittarsa tana karanta mai aiki da zuciyar mai aiki. Saboda haka idan rayuwarka a duniya ka yi maguɗi, ka yi ta yaudara, kana munafintar mutane, in ka aka ɗora ka a kan sikeli ba ruwan sikeli zai ba da nauyinka. Suke wani da kuke gani a da haifan kamfayo ne ba yi da kauye, lokacin ne asirin mutum zai tonu. Shi yasa ‘yan aljanna ba sa manta sikeli. Idan mutum ya tsira daga sikeli, wannan tsiran yana zama a zuciyarsa har zamansa a gidan aljanna. Saboda ne, saboda wannan sikelin Allah ya halicce shi da wato ya ba shi damar tantance nauyin duk abin da aka dora masa, baya kuskure. Allah ya samu gani. Akwai hadisin Aisha wanda take bada labarin wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda musamman ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damuwa. Lokacin da ya zo gaban manzon Allah, ya Rasulullah, abin da ya kawo ni wajenka, inna li mamluki, ina da wasu bayi waɗanda na mallaka, to zaman da nake da su gaskiya ba zaman arziki ba ne, kuma ni tunanina ya nuna min cewa ina cutar da su. Saboda haka yasa nake son yi tambaya. Manzo Allah ya ce nake ba ruwa, ya ce yukadzibunani wa yaqulunani wa ya'qulunani, bayina ne babu shakka, bayina ne, amma suna cin amana ta, su saɓa ne, su yi min ƙarya da sauransu. Wa ashtumuhum, ni kuma ta waje guda sai in zage su in dake su, su suna cin amana ta ni kuma ina dukan su. Fa kaifa ana minhum, to shin wannan abin da nake yin nan na zagi da duka, kana ganin babu laifi tunda sun min laifi ne kafin in yi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsabu ma khaluka wa afawka wa kadzabuka. Idan aka tashi a filin hisabi aka kawo sikeli, za a yi lissafin laifin da suka yi maka da cin amana da saba umarninka da yi maka ƙarya, sai a ɗora a hannun sikeli guda. Wa iqabuka iyahum, uqubar da kai ta musu fa, sai a tattara shi kuma nashi sakamako, sai a ɗora a hannun sikeli guda. Fa in kana iqabuka iyahum bi qadari dhunubihim, idan ya zama sikeli ya zama nauyi ya zo daidai, saba wanda suka yi maka ya zama daidai da horon da ka musu, kana kafafa shi kenan, an rabu lafiya. Ba lada riƙon bayi ba asara, babu lada riƙon bayi ba asara, kowa sai kama gaban shi. La laka wa la alayka, shi da Allah manzo Allah yake cewa ba ka da lada riƙon su kuma babu zunubi sai ta dalilin riƙon. Wa in kana iqabuka iyahum duna zunubi, amma idan ya zama uqubar da kai musu bai kai yawan laifin da suka maka ba, kana fadlan, daga kenan kana da rayuwa. Ko ya zama an gwada laifin da suka yi maka da horon da ka mutu, sai aka samu horon da kai mutu bai kai laifin da suka yi maka nauyi ba, saboda haka su za su biya ka, za a kara maka lada saboda ne sun cutar da kai. Wa in kana iqabuka iyahum fawqa dhunubihim, idan ya zama uqubar da ka mutu ka kara laifin da suka maka, ikutsa lahum minkal fadlu, to za a ɗauki raran nan daga wurinka. Jama'a na dole sai kajiya, idan ka cutar da su sama da laifin da suka yi ma, to dole sai an yi sakayya tsakanin ku. Saboda haka sai mutum ya je gefe, Aisha take ba da labari. Fatana harrajul, mutum ya samu wuri ya zauna shi kadai, ya dinga rusa kuka, wa ya hace ko yana tafi yana sallan nan ne, ashe aje haka ne, ni na ɗauka duk dukan da zan wa bawana ne babu komi, ashe akwai magana a gaba. Yana aulawa da irin cutarwar da ya mutu, sai ya gane cewa ya cutar da su fiye da sabawar da suka yi. Saboda haka can sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine manzo Allah da ya ga damuwarsa yake cewa amma ka qara'a kitaballah, yanzu kai bawan Allah da kake ta damuwa, kake ta kuka, baka karanta littafin Allah bane suratul anbiya, inda Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qisqal yawmil qiyama.
وإن كان مثقال حبة من الأرض لنسلنا بها وكفى بنا حاسبين
ونبأ الموازين القسط ليوم القيامة رام سوكد معوني لآدلت أران تاشي قيامة سبب ذلك إن الله يكرر أنك موازين القسط ومعوني نولك بسفر آدلت أران القيامة فلا تظلم نفس شيئا باب ونرأي ذا أسوس الدشي تكوني wannan shi yake nuna cewa duk abin da kai a rayuwarka sai an auna shi zamanka da iyayenka zamanka da ƴaƴanka zamanka da kallanka zamanka da makwabta zamanka da leburorinka fala tudlamu nafsun shay'a ba za a tuci wani rai da komai ba sai Allah ya saka ya kai Allah madaukaki yake cewa in kana misala habbatin min khardalin idan girman aiki ya kasance gwargwadon nauyin ƙwayar komayya ne wato Allah yana nufin cewa komai kankantan aikin bawa a kai na ji haza mu kawo shi komai kankantan abin da kai a duniya Allah yake ce ya kawo shi kaga wannan yana nuna cewa sikelin nan lahu dukka yana da kankan cewa komai kankantan aikin dan adam sai an dora kai sannan karkace mutane na nan da yawa halittun Allah na nan da yawa saboda duniyar wato ta dade ya za a yi a gama hisabi Allah yake wa kafa bina hasibi mun kishi mun isa mu zama masu hisabi ga dukkan ƴan adam kuma babu shakka Allah ya bamu misali ma yanzu ma muna da misali ba sai an je lahira ba wanda muna yawai sabuwar misali da GSM ya zama dukkan mu nan idan kowannen mu yana da layi na waya layi MTN misali dukkan mu din da a masallacin nan a take din nan kowane ya buƙaci kamfanin MTN ya bashi balance din da ke wayarsa a take din nan kowa zai samu amsa shi haka ne ko to a nan duniya kenan bare wajen Allah sikeli a nan duniya Allah ya baka misali kamfanin waya ɗaya ne mutane sun kai miliyan 100 kowane mutum ya buƙaci a bashi balance da ke cikin account ɗinsa za a bashi a yanzu a nan fa duniya kenan wallahi al-masalul a'la idan ana maganar misali da Allah kuma to shi zaka hada jira misali na dan adam ba wanda a nan duniya ma ka gani don haka Allah yake wa kafa bina hasibina mun isa masu hisabi Allah da kuma kimanta girman Allah wannan mutune sai yake wallahi ya rasulullah la yi lisanin zamana da waɗannan bayi nawa fama ajidu li wa li haula sha'in khairan min mufarakati ni dai abin da na gani kawai shine babu alkhairi da ke tsakanina da ku illa murabu in yanta ku fi sabilillahi kowa ya samu gabanta wannan shine nake ganin idan nayi to zan samu rara zan samu ribar zama da su amma idan na kyale muka tashi a lahira a yanda tafiyar take din nan lalle dalilin waɗannan bayina wanda su hinka shi da yake cewa ushidukum annahum ahrarun kulluhum ina kafa muku shaida cewa duka bayina din nan na yan sarki kaga yayi tabara saboda wanda ya yanta bawa yana da ladan da yawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2231 wannan hadisin shi yake tabbatar da cewa sikeri ga yanda za a yi aiki da shi a filin hisabi saboda hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan mutumin yanda za a yi hisabi din ka zauna da bayinka ka cutar da su sai a ɗebi cutarwan nasu a ɗora a hannun sikari guda kai kuma ka hore su sai a ɗauki horon da ka musu a ɗora a hannun sikari guda sai a gwada nauyi ka ga manzon Allah ya siffanta mana yanda za a yi babu hadisin da manzon Allah ya siffanta yanda za a yi aiki da wannan sikari kamar wannan hadisin saboda haka yasa hadisi ne ke tabbatar mana cewa shi wannan sikeli yana da wato tasiri wajen iya gane nauyin abu ko mi kankanta wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha ko da ake kankanin abu ne za a dora kan sikelin nan zai bada murya sa dukkan danga tana yiwuwa ka ce ai sikelin duniya idan ya zama kaso ne to sai ya zama baya bada nauyin ƙananan abubuwa saboda haka yasa zaka ga sikelin masu sai da dinari da azurfa daban ne da sikelin da ake gwada nauyin kaya a airport wancan sikelin wasu ma suna amfani da sikeli ne wanda ke ainihin electronic saboda ya bada nauyi kankanin abu aka dora akan sai zai ba da nauyi amma idan ka dora babban abu ka wani misali ka dauko dutse ka dora akan irin wannan sikeli sai ya lalace kamar sikeli na airport idan ka ce za ka yi amfani da shi wajen gwada nauyin kaya da ake aunawa a shaguna zai baka nauyi daban da wancan saboda ne shi abin da ka dora mai ya rena nauyin shi saboda haka ya zama dole sai abu mai nauyin gaske za a dora akan sa kafin zai bada nauyin sa amma in ka dora kankanin abu ba zai bada nauyin shi ba sai ya zama sikeli iri iri ne la sikeli na lahira ba haka yake ba duk da yake an ce maka ko da an dora sammai bakwai da ƙasa zai dauka komi kankantan abu aka dora akai kuma zai bada nauyin shi Allah ya samu gani abu na biyar shine hadisin da ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yarda wanda yake tabbatar mana cewa mutane a lokacin da aka saukar da wannan sikelin kamar yadda hankalin mala'iku ya tashi haka nan su ma mutane hankulansu zai tashi hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa zakartu nara fabakaitu wata rana na tuna wuta sai na kama kuka ina ta kuka faqala rasulullah sai manzo Allah yake malaki ya Aisha me yasa nake kana take zakartu nara na tuna wuta ne fabakaitu shine na kama kuka shine sai Aisha ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa hal tazkuruna ahlikum yawm alqiyamah ya rasulullah za ku tuna matan ku kuwa wato kaga ta auna da aikin ta ita ma tana ganin kai zai kai ta kuwa sai take tambayan manzon Allah da kai shine mijinta shin miji yana tuna matarsa kuwa a ranar hisabi sai manzo Allah yace amma fi salati mawatin fala yakuru ahadun ahada ba wai tsakanin sa ne da ita ba shi manzo Allah da banne matsayin sa amma miji da mata a wuri uku ba sa tuna juna a wurare guda uku miji da mata ba su tuna juna hatta ya alama a yaqifu mizanuhu an yakun manzo Allah yace na farko shine lokacin da aka saukar da sikeli lokacin da aka saukar da sikeli mutum bai tuna matarsa mata ba ta tuna mijinta hatta ya alama a yaqifu mizanuhu an yakun har sai mutum ya tabbatar mizanin nashi yayi sako-sako ko yayi nauyi wayin da kutub hatta yuqam lokacin da ake raba takardu na aiki har sai mutum ya kai ga cewa ha umqra'u kitabiya hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu sai ina littafin zai iso gare shi ta dama ko ta hagu aw min wara'i dhahrihi sannan lokacin siradi lokacin hawa siradi mutum bai tuna kowa in banda aikin sa idza wada'a baina dhahrai jahannam lokacin da ake dora gadan siradi akan bayar wutan jahannama mutum baya tuna kowa يحبس الله بها من شاء من خلقه حتى يعلم أينت أم لا سرائي وعند الله سبحانه وتعالى كدورة أكون متجها لما صنع سرائي لك أجيب أن تأخذ أجيوي وأن أجيوي ما فيها وأن الله كي كام وأن دام أنه كنت شوى بضافة أنك سرائي أمبا ثم بايا سنقوى نفس لها سرائي في يتبت ياسيرا النبي صلى الله عليه وسلم يمات وأن أمسى wannan yasa malamai suke cewa kaga kenan mizani yana daga cikin gurare waɗanda ke rikitar da ɗan adam tunda har mutum yana iya manta matarsa idan aka saukar da mizani yana manta matarsa wannan hadisin malaman hadisi sun kashi biyu game da shi kamar al-Imam al-Hakim al-Hafiz al-Iraqi suna cewa hadisin ya tabbata amma in ka duba da'ifu tarjib Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisin yana da rauni hadisi na 2108 abu na shida wato shine kasancewar annabi zai tsaya wurin saboda ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya wurin da aka saukar da mizani saboda ceton bayin Allah duk inda kaji an ce manzo ya taho gurin to aikin babba ne mutane da yawa za su faɗi dole sai manzo ya tallafa musu shi yasa annabi yake zuwa gurin akwai hadisin Anas bin Malik wanda ke cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyama na roki annabi yayi ce to gare ni a ranar kiyama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana afal zanyi zan yi maka ceto ana fa'ilun qala Anas yace kuntu sai nace ya rasulullah mutane ka fa suna da yawa manzo Allah yace zan ma ceto amma duk da haka Anas bai saki jiki ba saboda ni al'ummar annabi tana da yawa idan aka tashi a lahira al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa yace fa aina ajid atlubuka ila zan nene ka saboda ganganka kada ce manzo Allah yace utlubuni awwala ma tatlubuni al-siraji farkon ne maka gani ka nene ni wajen siraji saboda idan aka aje siraji sahabbai na bukatan ceton annabawan Allah fa in lam alqaka al-siraji in ban tarar da kai anan ba fa kada sai ce fa tulubuni inda mizan wurin da aka saukar da tikelin nan in ka nene ni abun zaka gani inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam alqaka inda mizan idan ban tarar da kai anan ba fa kada sai manzo Allah yake fa tulubuni inda al-hawdi kowane annabi yana da tafkin ruwa wanda ake bashi saboda dadewar kai wanda za a yi a filin hisabi shekara 250 dan adam yana tsaye ga kishi ga yunwa to sai Allah ya yi kyauta ga dukkan annabawa kowane annabi sai aka bashi tafkin ruwa mabiyansa su sha ruwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nashi tafkin ruwa amma fa karka dauka duk musulmi ne zai gangaro tafkin ruwan manzon Allah akwai mutanen da ba sa isa gare shi Allah ka sa ba mu bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Anas bin Malik kalemeni wurin wannan tafkin ruwan fa inni la uqti'u hadhihi thalathal mawatin ba a kuskure gani na a wurare guda uku din nan idan ma ka nemeni baka ganni ba to baka nemeni wurin mizani ba in ka nemeni wurin mizani zaka tarazzani haka nan wurin siradi da kuma inda kowane annabi aka saukar mai da tafkin ruwan ka in ka tafi zaka tarazzani ya nuna cewa abinda zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai wannan guri li yashfa'a li ulatin kad khaffat mawazinuhum saboda wasu mutane da ayyukan su bisu nauyi ba ayyukan da su bisu nauyi ba saboda haka manzon Allah zai yi ceto gare su wannan yana gwada cewa al'amarin mizani babu shakka yana da girma wajen Allah abu na bakwai wanda shine na karshe wato shine yanda ake auna aikin bawa yanda ake auna aiki na bawa ya zo a siffofi guda uku kuma duka hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana gwada mutum ka duba hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kamar a nan duniya au daban ne kamar yanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda za a yi shi a lahira a nan duniya idan aka ce za a gwada nauyi aikin da ka zo ne misali kayanka ne za a gwada nauyin za a dora shi a sikeri a gwada amma a lahira ba haka ba a lahira ba haka bane za a tattara takardun da aka rubuta aikinka su ma sai an dora kan sikelin takardun ma na aikinka su ma za a hada sai a dora kan sikelin domin yawan aikinka yawan takardunka yawan aikinka yawan takardunka shi yasa sai Allah Umar yake cewa karka yaje ka zauna ba ka komi a fara kake a koda yaushe kake zaune ka kirkiro ma kanka wani aiki idan ma ba abin da kake yi ka samu zikirin Allah saboda zikirin Allah da kake aiki kake ana ta rubuta ba ta kada karuwa take saboda ka yawan takaddur kuma bonus ne gare ka sannan aikin naka za a gwada shi sannan kai kanka a dora ka a gwada nauyinka saboda bayan an gwada takaddunka an gwada aikinka to kuma kai ma ya kamata a samu nauyinka ne a samu nauyinka nauyinka kuwa ba jiki bane ba wai saboda girman jiki shine mutum zai tsira ba kamar misali gwada takaddu gwada nauyin ayyuka akwai hadisin da yazo cikin sunan Tirmidhi kitabul iman da sunan Ibn Majah kitabul zuhdi littafin hadisi da yawa hadisin Abdullah ibn Umar bin Amr wanda yace ya bada labarin wani mutum a ranar hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati Allah zai tsamo mutum zai darji wani mutum ya zaro shi yumayyizuhu wa yaktaruhu Allah zai ware wani mutum daga filin hisabi ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyam akan mutane akan halittu duk duniya ana kallo Allah zai ciro mutum guda a wata riwaya ta Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusahu rajulan inna allaha ta'ala ya'muru fa yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamah Allah zai yi umarni za a daka tsawa ga wani mutum cikin al'umma ta ranar tashin kiyama ala ru'usil khala'iq akan halittu wannan mutum za a warware martakaddun aiki fa yunsharu alaihi 99 sijillan za a warware martakadda har 99 na ayyuka wato ya nuna cewa mutumin nan yayi ayyuka masu yawan gaske. Da kitabun kabira aikin littafan da aka yi ta rubuta aikinsa suna da yawa, littafan suna da yawa. Kullu sijillin mithlu maddi al-basar, maza Allah yake kowace takarda tsawonta iya ganin ɗan adam, kuma ga takardun har guda 99. Tsawonta iya ganin ɗan adam kuma takardun guda 99. Saboda haka da tsawon takardan da faɗin takardan babu wanda ke iya ganin ƙarshensa. Sai ce ma yamsadu ilayhi basarul insan, kuma ya kula sannan sai Allah ya ce atunkiru min hadha shay'an, duk abin da aka rubuta cikin takardu 99 nan akwai abin da kake musantawa. Azalamaka katabati alhafizuna, shin masu rubutu na masu tsare ayyukan ƴan adam sun zalunce ka? Akwai ƙari da aka yi ko an yi rai? Wato su ne alkiramul katibun, alkiramul katibun mala'iku da suke rubuta ayyukan bayi. Fa yaqulu wannan mutumin zai ce la ya rabbi, babu abin da aka kara, duk abin da aka faɗa a cikin takardun nan na aikata. Kuma gashi takardun ya shiga ya fita, ya sata ya kashe ya murɗe ya buge, irin waɗannan maganganu ne kaga duk ana faɗa zaka dinga jira ka da baci, saboda ka san ba alheri ka aikata ba. Fa yaqulu zai ce afalaka uzrun, ko kana da hanzari? Shi ma fa alta wani kaunihi sahawan aw qata'an aw jahalan, kaga bayan an tabbatar ma da laifinka sai kuma Allah ya tambaye ka kana da uzuri? Misali lokacin da ka buge wani a kuskure ne, ko lokacin da ka buge shi a halin mantuwa ne, ko ka buge shi baka san cewa dukan wani laifi ne ba. Kaga da domin uku din na abubuwa uku din na uzuri ne, da kuskure da mantuwa da jahilci. Saboda haka yasa Allah yake tambayar mutum, shin abin da ka aikata na laifi din nan kana da uzuri ɗayan uku ɗin nan ne a kansu? Sai kullu ba, mutum zai ce ta fi sani da wani uzuri la ya rabu, ya riga ya saki jiki, zuciyarsa ta karaya, ga takarda ɗari ba ɗaya kuma ba abin da ke cikinsu banda sharri. Subhanallah. Sai kullu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa, ko kana da wani abin da za ka gabatar mana bayan waɗannan takardu? Fa yaqulu la, sai ce ba ni da wani abin da zan gabatar, don duk abin da zan yi zan faɗa an riga an faɗe shi waɗannan takardu. Allah tabaraka wa ta'ala zai ce bala inna laka indana hasana, babu shakka kana da wani abu mai kyau guda ɗaya da kai wanda mun aje. Akwai wani abu guda ɗaya da muka aje, bari mu shiro. A wata riwaya ta Ibn Majah, thumma yaqulu, Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masa alaka an zalika hasana, ko kana da wani lada ko da ɗaya ne ka kawo? Fa yahabu ar-rajul, sai mutumin ya razana, fa yaqulu la, sai ce babu. Fa yaqulu bala, sai Allah ya ce akwai. Inna laka indana hasanatin, kana da wasu ayyuka da kai masu kyau.